Mun yi kwanaki da yawa, satuttuka da yawa ba mu sami daman yin karatun shifa ba, saboda mabambantan lalurori. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana aminci. Muna cikin muqaddima, za mu iya ƙoƙari yau za mu karatu a gurguje, saboda mu samu aƙalla mu kammala muqaddima ɗin. Domin in Allah ya kai mu karatu na gaba ya zama mun shiga cikin littafin sosai. Karatu mu na ƙarshe mun tsaya a inda Al-Qadi Iyad radiyallahu anhu yake faɗi, wa taruddu ba'da husni taqwimi ila asfali suflin walau arada Allahu bil insani khairan لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا ولا يضم محله. yace da Allah subhanahu wa ta'ala ya so bawa da alkhairi da sai ya sanya abin da yake shagaltar da jikinsa da abin da yake shagaltar da hankalinsa, wajen an ce shughlahu abin da yake shagaltar da shi a jiki, wato aikinsa, abin da aikinsa kai kawansa da rayuwarsa gaba daya. In an ce hammahu, abin da yake damun zuciyarsa ko kwakwalwarsa ko tunaninsa, sai ya zama gaba daya mutum baya da aiki sai cikin menene zai zama da yardan Allah subhanahu wa ta'ala a ciki. Ba zai damu, domin yana daga cikin karancin basira, bawa ya damu da abin da ƙoƙarinsa da rashin ƙoƙarinsa ba ya da tasiri ko kaɗan cikin wannan abin. Ba a ce kar bawa ya yi sa'ayi ba, amma lamarin bawa na duniya abin da Allah ya bambana wa bawa ne. Kuma sannan wannan abin da yawa bayi suke shagalta suke wahala da shi, kamar yadda muka sani, mafi yawan shi abu ne wanda za su bar duniya su bar ma wasu ainihin arzikinsu na duniya, ainihin abin da yake arzikinsu ne, to baya bukatan sa'ayinsu. Dan Allah ya tabbatar wa bawa da wannan, shi yasa gidan da zaka fi zama a ciki a rayuwanka, gidan da zaka fi zama a ciki ko shine kabari. Wannan kabarin ba wani makhluki wanda yake saya ya ce na je na yanki floating kabari na, shine gidanka dawwamamme a nan duniya. Amma ba wani makhluki da yake zuwa ya ce na sai gida, ina son kabari a waje kaza kuma na saya na fiya. Nadiran, mawuyacin gaske ne. Sannan kuma wannan kabarin saboda adalci, daidai jikinka, daidai girman gidanka, ba wani wanda za a ce saboda matsayinsa bari a faɗaɗa masa, ko saboda talaucinsa shi faɗinsa kaza ne, amma bari a taƙaita a rage saboda talaka ne bai kai a bashi kabari gida mai faɗi da ya kai wannan size ɗin ba, bari a rage size ɗinsa, a daidai size ɗinsa, daidai abin da za a bashi na wannan kabari. Haka kuma tufafin da za su fi daɗewa a jikinka su ne likkafani, ɗaiɗai ku ne wanda suke sayan likkafaninsu, ɗaiɗai ku ne. Amma galiban za ka samu wani abu ne kawai wanda wani bawan Allah ya siya ya aje aka ɗauka aka yi wa multimillionaire da billionaire da attajiri wane da koma wane ne, kyalle ne farin kyalle da nashi da irin na mafi talauci iri ɗaya ne, kuma kamar yadda kuka ce ɗaiɗai ku ne suke saya wa kansu. Wannan shi ne dawwamammen gidanka a nan duniya. To kaga yanda yake, saboda haka idan bawa ya san wannan, sannan kuma mafi yawan abin da bawa yake wa wahalan duniya dan shi ba a samun shi da wannan abin duniya. Misali, jazakallahu khair, misali jin dadin duniya, jin dadin duniya kila shine lafiya, kwanciyan hankali, kwanciyan hankali. To mu dauki kwanciyan hankali, ba shi da alaka da me mutum yake da shi, baya da alaka da yawan dukiyanka ko karancin dukiyanka. Sai Allah ya kwantar wa talaka da hankali, baya da komai a rayuwa, bai da ko account ma balle wani abu a account. Kuma sai Allah ya rasarwa mai dukiya da yawa da kwanciyar hankali bayan ya cika bankuna da dukiya, saboda dai muqassimul arzak, wato yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake raba arziki ya ba wanda ya so ta yanda ya so. Kuma sannan har yanzu a ƙarshe in ma Allah duka ya ba su kwanciyar hankali, kwanciyar hankalin abu daya ne, abu daya ne, wato babu bambanci tsakanin sakina irin ta talaka da sakina irin ta wanda ya samar ya sami abin duniya yake da abin duniya da yawa. Duka sakinar dai ita ce sakina, wannan duka daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ga bawa. Dan haka idan bawa ya san waɗannan, sai ya zama yayi kokari aikin sa gaba daya, ya zama cikin me zai yarda da janibin Allah subhanahu wa ta'ala, sai ya zama ba abin da yake damun sa, saboda ya san wannan damuwan ma na duniya, wato idan ya zama bawa ya zama na Allah ne, to idan ya gamu da jarabawa a duniya, to alaman ma ƙarin kusanci ne da Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ko ishtaddi azmatu tansarije da sauransu. Dan haka dai ala kulli halin ya ce to bawa sai ya sanya shugulun shi da hannunsa gaba ɗaya cikin abin da za a gode masa gobe, ba za a zarge shi, ba zai zama mashi dalilin zargi ba, ba zai zama mashi dalilin azaba gobe kiyama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba. Falaysa thamma siwa nadratin na'imi aw adabil jahim, yace to a lahira dai babu komai sai nadratun na'im, ta'rifu fi wujuhihim nadratun na'im, ko wato sai dadin aljanna ko azabin wuta, babu na uku. Dan haka idan bawa ya san wannan, sai ya dage ya zaba wa kansa wanda ya dace a gidan dawwama, ya nisanci abin da zai kai shi zuwa ga azabin Allah. Allah ya kare mu. Wala kana alayhi bi quwaysatihi wastinqadhi muhjatihi wa amalin salihin yastaziduhu wa ilmin nafi'in yufiduhu aw yastafiduhu. Ya ce da kuma zai kasance ba abin da ya dame shi, sai abin da ya shafi kansa, wato ba zai shagala da ciwukan wasu alhali shi ga yana cikin cututtuka ba, wato ana nufin ba zai shagala da kokarin tuhuman wasu ko zargin wasu akan gajiyawansu alhali shi yana kewaye da illola da gajiyawa ba, sai ya zama ya shagala da kansa ya yi kokarin tsirar da ruhinsa, wato ya yi kokarin tsiratar da kansa da kuma aiki mai kyau wanda zai rika neman ƙarinsa, wa ilmin nafi'in, da kuma wani ilimi mai amfani wanda zai zama shi yana bayarwa, ko kuwa ta yana da tsakanin bayar da ilimi, yufiduhu, shi yana ba da ilimi, aw yastafiduhu, ko yana neman ilimi. Dan in kaga istaf'ala, wato galiban yana zuwa da ma'anan nema ne, saboda haka istanqadha, istinqadhi muhjatihi, neman tsirar da ransa, yastaziduhu, neman ƙari, yastafiduhu, neman amfani, ko da yake ba dole bane ko da yaushe zai iya zuwa da ma'ana sayrura, ko kamar yanda suke cewa istan waqal jamalu inna albughatha bi ardina yastansiru, yakan zo da wannan ma'anan, amma dai kaliban din yazo yana zuwa da ma'anan nema din. Jabarallahu ta'ala sad aqlubina, Allah subhanahu wa ta'ala ya daure karayan zukatanmu, wato abin da ya karye a cikin zukatanmu, ya lalace a cikin zuciyarmu, ni da kai gaba daya, Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana. Wa ghafara azima dhunubina wa ja'ala jami'a isti'dadina lima'adina wa tawaffuri dawa'ina fima yunjina wa yukarribuna ilayhi zulfa. yace kuma Allah subhanahu wa ta'ala yafe manyan zunubanmu shi babban zunubi kalma ce annan dai an kawo shi saboda amma har manya da kanana duka ya danganta shi babba da karami ya danganta da wato gafaran Allah subhanahu wa ta'ala da rashin gafaran Allah sannan kuma ya danganta da matsayin bawon wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi komin girman laifi idan ya bijiro yazo daidai gafara to dan karami ne yanan su la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamani komin girman laifi in yazo daidai wajen gafaran Allah subhanahu wa ta'ala to dan karami ne haka kuma komai kankantar laifi in ya hadu da ganin kankantansa wato bawa ya rika jin cewa ai wannan ba wani abu bane wannan karamin laifi ne in aka kalli na suwa ne ai shi ba ma wani abu yake ba ko ni ba komai nake ba ni ba wani babban laifi nake ba to shi kuma babba ne saboda raina wannan karamin laifin dan haka babu wani abu babban laifi da karamin laifi galiban sai ta yaya bawa ya dauki wannan sai babban laifi yazo idan bawa wannan ba yana nufin babu kaba'ir bane akwai kaba'ir akwai kaba'ir duk da malamai sun yi maganganu da yawa shin akwai kaba'ir ko ba kaba'ir akwai masu ganin cewa duk laifi kaba'ir akwai masu ganin a'a akwai kaba'ir kaba'ir sune manyan zunubai wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sakamakon mummuna ga mai aikata su ranar tashin kiyama wasu faɗa a kaba'ir sune wadannan zunuban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su ya ambaci akiba wa khima na yunsu haka dai maganganu da yawa na malamai amma a hakika inda tahqiq zaka samu aka ce kabira ko ko laifi mai girma shine laifin da gafaran Allah subhanahu wa ta'ala bai waiwayo shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan laifuffukan musu zama waɗanda Allah yake bijirar da rahman shi da gafaran shi gare su sannan ya sanya duka shirinmu ga lahirin watan ba ga duniyarmu ba mu zama gaba ɗaya tunaninmu shine makomanmu a da abin da zai tsirar da mu kuma ya kusantar da mu da Allah subhanahu wataala a kuma Allah subhanahu wataala ya rabautar da mu da baiwansa da rahmansa a yace lokacin da nayi niyya walan ma nawaitu taqriba wadarrajtu tabwibahu wama hadtu ta'filahu wa khallaftu tafsilahu wantahaytu hasrahu wa ta'filahu tarjamtuhu bishifa wato lokacin da nayi niyyan a tattaro shi da kusantar da shi da tsara da jera abwab din sa wato ina nufin wannan littafin da shimfida usul din wato ginshikan da zan daura ginin akai da kuma tsami da tsara fusul din watan abubuwan da za a daura a kan ginshikan da kuma tattara wato abin da ya kunsa sai na yi mashi suna littafin da ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa wato nan wajen ne wasu malamai suke ganin waɗanda suka yi istidraki a nan ne suke istidraki wato suna ganin alƙadi ya Allah ya ƙara masa yarda a ya girmama wato ya a ganinsu lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce a ce za a arrafar da lamarinsa da amma dai an ce ashifa fi ta'arrufi ala huquqil mustafa amma wane ne zai iya sanar da haƙoƙin manzon Allah in ba Allah ba to shine dalilin da wasu suke ganin cewa a da wasu suke mishi daddi suna cewa laqad qala hadha al-mughayri bi to anan wajen ne saboda ya ce fi ta'rifi bi huquqil mustafa yana sanar da al'umma haƙoƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai suna ganin ai ba wanda zai iya sanar da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ba wanda zai iya faɗin haƙiƙan girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yi bayanin ainihin haƙoƙinsa in ba Allah da ya halicce shi ba subhanahu wa ta'ala wa hasartu al-kalama fihi fi arba'ati aqsam sannan kuma na tattara magana a cikin littafin akan sashi guda hudu sashi na farko cikin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin fadi da a aikace wato yaya Allah a fadance ya girmama matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaya Allah a aikace ya girmama matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce a aikace wannan magana bai da iyaka bai da bahrun la sahila lahu bahrun la sahila lahu wal kalamu fihi kulluhu taqribun in ka kalli lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga abubuwan da Allah ya tattara a cikin janabinsa komai 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 da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da Allah ya zabe shi tun daga garin da Allah zai aiko shi sai da Allah ya zabi garin wato a ilmanta a wajen mauki'i in aka ce maka ka kaddara ba a yi aiko manzanni ba a yi ka'aba ba a yi komai ba in ka aka kalli duniya a yanda take aka ce maka ina ne tsakiyar duniya bature ba wai saboda an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka bane yasa ya kira wannan mangigan Middle East a geography yanta ne haka wajen yake nan ne tsakiyar duniya duk inda kake so ka zaba ka ce ina ne a duniya inda za a ce nan ne tsakiya gabas da yamma kudu da arewa za su zama madaidaita cikin nisa daga wajen to baka da inda ya wuce wannan wajen to kuma dama duk abun ana so ya daga ina ake kawo shi a markazud da'ira to makka markazud da'ira ne to sannan kuma ka koma ka duba yanda Allah ya sharrafa garin aka hayya a garin da addini aka hayya a garin da dakin Allah aka sanya zukata dama suna nufan wannan wajen da duk sauran abubuwan da Allah ya mahada wa garin makka kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan garin haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana fa dan kada ya rayu ya gama rayuwarsa a wannan garin ya zama in an zo mutun sai ya fara tunani shin wai saboda Ka'aba aka zo garin ko saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah kuma ya dauke shi daga garin sai ya kai shi wani gari daban saboda ka je can inda in ka je ka san dan annabi Muhammad ka zo ba dan Ka'aba ba dan in ba dan haka ba da sai a zo wata rana sai mutun ya marika cewa ai ba dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo Makka ba an zo dan Ka'aba ne ko to shikenan bar Allah ya dauke manzon Allah ya kai shi wani gari wanda duk wanda ya je gari ne wanda take garin annoba garin cututtuka da ruwanta in an sha ai ta ciwo haka da sauransu amma Allah ya tsarkake ya gyara zuwan manzon Allah ya sa ya zama ta zama mafi dadin garuruwa ita ma ta zama muharrama daga cikin haramtattun garuruwa sannan ma Allah subhanahu wataala ya sanya wannan garin kamar yadda al-Imam Malik yake gani mafi fitan garuruwa gaba daya har Makka a wajen Imam Malik ko da yake wasu malamai sun ce a banda Makka to amma ijma'i shine a garin akwai wajen da sama da ƙasa da ko ina da ina ba inda ya kai shi daraja akwai wajen da a duk inda Allah ya halitta ba kamar nan wajen shine inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake kwanci wannan kam ijma'an ba wani malami a duniya da ya saba da wannan a sama da ƙasa da ko ina in kana so ka ƙara da ko ina kace har al'arshi ba inda ya kai wannan wajen daraja inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake kwanci wannan ijma'an babu sabani tsakanin malamai a cikin wannan matsalar wanda saboda matsayin wajen sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu ya yanko fuloci kamar yanda malamai ke fadi ko daga aljanna ya shimfida a wajen sannan aka gina masallacin da minbarin da masallacin da gidan sai yana fada mana baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannati sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka Allah ya zaban masa wannan ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka komai da komai nashi Allah yake zaba in ka kalli iyayensa a akwai families daban-daban a garin Makka, amma da Allah ya tashi zabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zabo shi a familyin addini. Akwai masu wanda suka shahara da dukiya, akwai wanda suka shahara da mulki, amma sai aka zabo shi daga wanda suka shahara da addini, Banu Hashim. Ka duba ko a sunaye ko a sunaye, mahaifin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana da 'ya'ya da yawa, kuma suna da sunaye daban-daban, amma a cikin su Abdullahi mutum ɗaya ne, Abdullahi bawan Allah mutum ɗaya ne. Sauran da kaji wani sunan shi sunan Zaki ne, wani sunan shi sunaye daban-daban dai, har daga sayyidina Al-Abbas na wanda ya musulunta mai Abbas, sunan Zaki ne, mai murtuke fuska shine Abbas ko a ma'anansa. Ire-iren sunayen kenan, ga wanda aka yi ma kunya da uban wuta, ko duk irin sunayen 'ya'yan kenan. Amma sai Allah subhanahu wataala ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ba wanda zai zama masa baba sai wanda sunan shi Abdullahi, Abdullahi. Ba wanda za ta zama masa mama sai wanda sunanta Aminatu, amintacciya Aminatu. Har sunayen ma da aka tashi kai shi shayarwa sallallahu alaihi wasallama, sai Allah da iyakan daurin da Allah ya yanke masa, ya rubuta masa zai yi, da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haifi ɗa namiji, kuma ya girma ya rayu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya rayu cikin sahabbai, kuma bai zama annabi ba, ai kila da sai wani manzo irin su annabi Yusuf, ko irin su annabi Ishaq, ko irin su annabi Yaqub, sai ce suna da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da shi, wal yazu billah, ko to Allah bai yadda da wannan ba ma. So da haka to, amma kuma in bai haihu ba aina kasa ne, ha kuma in aka haihu suka zama zalla mata ba maza, na kasa ne. So da haka bari ya haifi mazan da mata, amma mazan su rasu da wuri, saboda kar ma su zama wa al'umma fitina, dan idan suka rayu bayan shi sallallahu alaihi wa sallama, ai za a iya samun damuwa kila cikin al'umma. Ba su ma rayu ba kenan, ƴaƴansa sallallahu alaihi wa sallama wasu sun zo sun fara, ko a ce ƴan uwan abna'u umumatihi, wasu sun zo sun yi ta'alluki da su. Afwan, wasu sun yi ta'alluki da su har ya zama damuwa mai girma, an sami tashayyu har an kaima wasu sun yi ta'alluki, wani irin ta'alluki da har ya fita ma daga cikin itsar din abin da addini ya yadda da shi. To ina ga da a ce ƴaƴansa ne sallallahu alaihi wasallama, min sulbihi. To saboda haka sai Allah ya zabi, a'a zai haifi ƴaƴa maza amma ba za su yi tsawon rai ba, za a haifi mata, amma su ma matan dan kada a fara wannan ƴaƴan wane jikokinsa, a rika cewa ga jikokinsa ta wajen wane, ga jikokinsa ta wajen wance, sai ya zama kila da wani dan sira ko da ganin kaman fifiko, sai Allah subhanahu wataala ya ce to zuriyansa, tunda shi ba zai zama abtaru al aqiba, to zuriyansa su zo ta waje ɗaya kawai gaba ɗayansu. To da haka ba maganar cewa wannan ƴaƴan wance sun fi ƴaƴan wane, ko ƴaƴan wane sun fi ƴaƴan wane, a'a dukansu ta waje ɗaya suka fito, uwa ɗaya uba ɗaya. Sannan ƙari akan wannan kuma, ita ma wacce zuri'an za su zo ta wajenta yana komawa zuwa ga Allah sallallahu alaihi wa sallam, ita ma sai aka ɗauke ta. Sayyidatuna Fatima alaiha salam. To haka dai abubuwa za ka gani a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, komai da komai a tsare. To shine fi'il din, wato a cikin aikin Allah subhanahu wataala, cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kowane abu Allah subhanahu wataala ya girmama kadarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin fadinsa, Allah subhanahu wataala ya girmama kadarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin aikinsa subhanahu wataala. Ko da yake mun yi wannan maganar gurgudu a baya, amma dai kawai a magana ce wacce ba ta karewa, misalai kuma a cikinta wato kamar yadda nace bahrun la sahila lahu wato wajjaha al-kalamu fihi fi arba'ati abwa al-babu al-awwal fi sana'ihi ta'ala alayhi wa izharihi 'azima qadrihi ladayhi wa fihi 'asharatu fusulin wato babi na farko a cikin wannan kismi na farko din wanda yake magana akan yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake sana'i ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yake bayyana girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akwai fasali 10 a cikin sa karkashin sa shi kuma albabu sani fi takmilihi ta'ala lahul mahasina halqan wa khulqan wa qiranihi jami' al fada'il ad-diniyyah wa ad-dunyawiyyah fihi nafqan wa fihi 27 faslan babi na biyu a cikin wannan fasali na farko yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya cika kyau ya kai shi kololuwa sawa'un kan halitta ne ko kan hali ne dukkan su sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kure makuran su cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan dai duka abin da muka sani ne a da kuma yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hada dukkan wato daukaka da fada'il na addini da na duniya duk wani abu wanda falala ne na addini da na duniya to Allah subhanahu wa ta'ala ya hada shi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a tsare ka san wasu galiban zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su wani abu amma sai ya zama musu jaraba ko ya zama fiye da bukatun su ko ya zama an ba su kaza amma a dalilin samun kaza an rasar musu da kaza amma a cika falala cikin bawa to kun ba cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka cika wa falala akwai babi 27 wato a cikin adadin abuwa din nan akwai wani abin sha'awa abin mamaki yawancin adadin da Imam Al-Qadhi Iyad ya faɗa a mukaddimar nan ba su ne ainihin abin da ke cikin littafin ba wannan ya sa malamai da yawa suna ganin cewa kila akwai wata nuska wanda mu ba mu samu ba idan bayan ya gama rubutawa ne sannan yayi mukaddima din kila yawan nuskan da al'umma duka suke amfani da ita ba ita ce nuskan da shi yayi amfani da ita so da haka akwai haram akwai wasu abubuwa da babu a cikin nuskan da muke da shi dan yanzu nan kamar yadda yake 27 in ka koma cikin littafin 26 zaka samu 26 ne to akwai babi guda ɗaya wanda babu wasu kuma suka ce a fasli nake nufi wasu kuma suka ce kila akwai abin da ya niyyar shigarwa ne rayuwa da yawa daga bayan Allah kun sani sun rubuta littafai da sun yi niyyar za su shigar da abu kaza sai ya zama rayuwa bai ba su ba sun sami daman shigar da duka waɗannan abubuwan albabu salis فيما ورد من صحيح الأخبار ومشكورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه الله به في الدارين من كرامته وفيه 12 فصلا واتو أتكين أبين ديزو دقا إن قنت تلاباري دا مشكورانسا مشكور أنا مباينا نفهم مشكور دا أكثري ما رواه سلافة عن سلافة كو؟ a ka'idan malaman hadisi watan sabanin aziz da garib yana nufin dai kawai mashhur hadisai mashhurai da aka san su mashhurai ne bi sarfin nazri an sihhatiha kat takunu sahihatan aw la takun muhimmi dai hadisan da suka shahara wanda suke nuni da girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake malamai a al'adan su ku rike wannan maganan kuma da kyau akwai babin da ba su cika ƙaryata hadisai wato in ba a wajen karatun ilimin hadisi da ilimin bambance ingantacce da mai rauni in ba a irin wannan wajen ana wannan karatun ba to in an kawo hadisi yana nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai inganta ba ka yi hankali kar ka rika yawan cewa wannan ƙarya ne wannan hadisin bai inganta ba ko bai inganta ba abin da ya sa karka je garin kore ingancin hadisi ya taba maka zuciyanka cikin ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma abinda za a rasa idan aka rasa ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam imani ne gaba daya gaba ɗaya lamari ne zai zube, gaba ɗaya kaya ne zai kwance, gaba ɗaya me ake cewa lamari ne zai bari. Amma dan ka inganta hadisi ɗaya wanda bai inganta ba, shi yasa ɗaya daga cikin a'imma, ina zaton Ibn Hajar al-Haythami ko shi, ina zaton shi ne ko shi ko ɗaya daga cikin Ibn Daqiq al-Ayn, na fi zaton Ibn Hajar al-Haythami, an zo masa da wasu hadisai aka ce yayi magana akai, ko al-Hafiz al-Iraqi ina zato aka ce mashi yayi magana akan ingancin su, yace a'a, yace shi irin waɗannan hadisan yafi son barin su, suna magana kan girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace yafi son a bar su a tafiyar da su a haka yanda aka kawo su, domin kokarin cewa sun inganta ba su inganta ba zai iya kai mutum ga halaka, wato kokarin raunana irin waɗannan zai iya kaiwa ya taɓa ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin zuciyar mai wannan kokarin raunanawa din, to kuma ka san abin da ganin taɓa ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nufi a cikin zuciyar mutum. Dan haka dai waɗannan abubuwa ne wanda ana bin su a hankali, malamai suna idan an zo a ma'aridin karatu, watan karatun ilimin hadisi, ilimin fitar da sahihi da mai rauni da sauransu, to a wannan sai ai bayani, amma in ba a wannan bane, in sun zo sun shahara kuma suna nuni da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba wani abu wanda yake sabanin girman a cikinsa, to sai kai mararar da su, ka bar su su wuce yanda suka zo. A shi yasa da yawa daga wanda suka yi kokari kamar su al-Imam Suyuti da sauransu suka yi kokarin takhrijin hadisan ash-shifa, amma saboda wannan latifa suka dakata ba su cika ba da takhriji din ba. A bi azim qadrihi inda rabbihi wa manzilatihi wa ma khassahu Allahu bihi fi ad-darain min karamatihi wa fi 12 fasla, watan dai wannan hadisan da suke nuni da girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da girman makamin sa, da abin da Allah ya kebe shi da shi a duniya da lahira na karama, na girmamawan Allah. Ka san aka ce karama yana daga cikin abin da mutane da yawa ba su fahimta. Wa fi 12 faslan, akwai fasli 12, shi ma ya ce 12 amma a cikin littafin an koma 15 za a samu. Wato karama abin da yake nufi shine Allah ya girmama bawa, ya bayyana wani abu na girmansa da buwayansa da isansa ta hanyar bawa. Ina fatan mun fahimta. Allah ya girmama bawa, ya bayyana wani abu na girmansa da isansa da buwayansa ta hanyar yake yi da kansa ba, a'a, Allah ne yake bayyanawa ta bayinsa saboda ya nuna girmamawansa ga wannan bawa. Ko abin da ba zai iya yuyuwa ba a babin karama, duk abin da zai iya yuyuwa a babin mu'jiza to zai iya yuyuwa a babin karama, kuma ma a babin mu'jiza ya fi mamaki ma ya faru a babin mu'jiza, domin babin mu'jiza akwai nau'i na shi manzon ne yake yi don gajiyarwa ga masu da'awan manzanci tare da shi. Shi ko karama Allah ne yake bijiro abin, ba ma dole da sanin wanda Allah ya bijiro da abin ta hanyarsa ba, ba dole ne waliyi ya san Allah ya yi karaman nan ta hanyarsa ba, ba dole bane ya sani, zai Allah ya yi abin. Akwai wata kissa da ake bayarwa, Allahu alam da ingancinta, amma dai tana da ma'ana. An ce Sheikh Abdul Qadir Jilani yana cikin siyaha, irin bayi da suke yankewa su koma daji su ta ibada, to ya je daji ya yi irin buka, inda mutane da yawa da sun san yanda irin bayin Allah ubbad suke yi a daji, ko ko alarammomi masu neman Alkur'ani. Ya je irin wannan dajin ya kafa khaimansa yana ibada, sai ya hangi wasu suma, duk suma sun kakkafa khaimansu. To galiban kuma mutane suna irin wannan siyahan azumi suke, saboda haka rana na farko sai wani daga cikinsu ya yi addu'a, sai suka ga abinci, yanzu ne nace duk abin da zai iya zama karama mu'jiza zai iya zama karama ko to mun sani kuma annabi Isa alaihi salam daga cikin mu'jizansa Allah ya bayar da abinci ko ya saukar ma jama'an sa da abinci to da haka ba mamaki ba bi mamaki bane Allahu alam ta yaya suka ga abincin an zo an kawo ne yaya ne suka dai sami abinci suka ci sai ya gaggaye toso suka zo suka ci rana na biyu ma wani yayi rana na uku sai suka nuno shi Sheikh Abdul Qadir ya suka ce to kai ma kuma in kana da wani addu'a da kake yi wajen Allah yayi kai ma sai kai addu'a sai ce ya Allah karka kunyata ni Allah kai ne as-sattar mai rufa asirin bayi Allah na roke ka da sunayenka tsarkaka na roke ka da abin da bayin nan naka suka roke ka kai ya Allah kai wannan abin sai Allah ya bada abinci kuma aka sami abinci aka ci da aka zo suka zo za su ci abinci suka ce ba za su ci ba sai ya ba su labarin me ya roki Allah da shi Allah ya biya wannan bukata yace to ni a ranakun da Allah ya kawo abinci ta dalilin ku na tambaye ku ne suka ce a abun ka tambaye mu ba suka matsa su dai ba za su ci ba dai suka matsa sai yace to shar'i sai ku ku fada min naku me kuka roki Allah da shi Allah ya amsa sai in fada muku nawa sai ta a wallahi mu ba wani abu bane akwai wani bawan Allah ne a wannan zamanin wanda Allah yake so babu waliyi a wannan zamanin irinsa sai muke roƙon Allah dan albarkan wannan bawan da alfarman wannan bawan da matsayin wannan bawan a wajen Allah Allah ya bamu ce to masha Allah har yanzu dai ina son jin sunan bawan suka ce ai dai kawai wani bawan Allah ne ce sai kun fara suka ce to sunan shi Abdul Qadir Jilani amma kar ka gaya wa kowa wato ma'ana shi kansa shine Abdul Qadir Jilani ana addu'a Allah dan matsayinsa shi a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya abu Allah yana yi amma bai san shi shine wanda ake wannan addu'an dan matsayinsa Allah ya yi abubuwan suna da yawa suna da fadi kuma babu wani abin mamaki cikin wannan wato abin da yakan sa mamaki galiban nisan mutane da fitra gwargwadon yanda bawa yake nisa da fitra yake kara kutsawa materialism yake kara kutsawa madiyat sai ya rika ganin rashin yoyuwan wasu abubuwa ko nisansu da hankali saboda hankalinsa wacce ta takaita a cikin abubuwan da suke mata amma in ba haka ba mun yi magana a nan a baya yanda wato dan adam a zamanance ma yake kutsawa yake abubuwa wanda a zahirinsu khawariq ne lil ada amma dan adam Allah subhanahu wataala ya sakhare mishi wannan abin a zamani Allah ya taimake mu so ala kulli halin dai wato وفي 12 فصل الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات وفي 30 فصلا وتنشكين أبو بوان الله سبحانه وتعالى يبينا تقوى جمع من ذا الله صلى الله عليه وسلم نآيو يد معجزوزي كما دا أبو بوان دي شرف شرس دا خصائص أبو بوان دي كيبي شرس صلى الله عليه وآله وسلم دا كرامو ما وفي 30 فصلا يجا أفو فصل 30 أتشكي شما دي في الواقع 20 تراني أما دي 30 يا أنبتا سودا كتين الله أعلم دا أبن دي فارو جشي القسم الثاني قسم نبيو أنكما دي القسم الأول كينا فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام ويترتب القول فيه في أربعة أبواب واتن أبن دا يوجب أكن دكم باي واتن شي أنام يوان شي نعم أنا نفهم mukallafai duka wadanda Allah ya kallafawa abu saboda haka sakalainin insu wal jin wasu kuma ce ana nufin mutane kawai na haƙoƙi abinda yake na haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka wajaba akan bayi da kuma abinda wai tarattabul qawlu fi arba'ati abwab wato shi ma a karkashin shi akwai babi guda hudu albabul awwal fi fardil imani bihi wa wujudi ta'atihi wa ittiba'i sunnatihi babi na farko wajabcin imani da shi da wajabcin biyayya gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da bin sunnansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam farko fallancin imani da shi na biyu wajabcin ta'a duk abin da yazo da shi sallallahu alaihi wasallam a yi biyayya sannan kuma a bi sunnansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajabcin haka a cikin sa akwai fasali guda biyar shi ma a can fasali hudu za mu samu amma dai a nan ya ambace biyar albabu tsani bi nuzuli mahabbati wa munasahatihi a wannan nusa amma ai wance annusaful madbu'a sai ga an rubuta wa munakahatihi munasahatihi shine daidai wa munasahatihi wa fi sittatu fusulin shi kuma a cikin shi akwai a fasli guda shida a shi ma fasli biyar ne amma dai an sa shida wato wajabcin a soyayyan sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da daukar nasiha sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam albab salis fi ta'zim amrihi wa luzum tawqirihi wa birrihi wa fi sab'ati fusul sallallahu alaihi wa sallam da wajabcin girmama shi da kuma biyayya gare shi akwai babi bakwai shi ma dai babi shida ne fil waqi albab arrabi fi hukmi salati alaihi wa taslim sallama gare shi sallallahu alaihi wa sallam da wajabcin wannan salati da sallaman gare shi da kuma falala na salati da sallama gare shi yace akwai fasali guda goma a ciki ka san dukkan abubuwa Allah yana biyan su da lada ne galiban amma abinda akai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah galiban yana biyan wannan abin da yi wa bawa abin da yayi wa manzon Allah ko mai kyau ko mara kyau ko mai kyau ko mara kyau duk abin da bawa yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in Allah zai biya yana biya da irin abin da bawan yayi ne amma a irin yin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa idan bawa yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati daya Allah ba cewa yayi ajartu ba sai yace sallallahu alaihi sai Allah yayi wa bawan salati goma wanda yayi wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati daya kuma yin salati anan wannan yake nuna farzancin yin salati saboda inna allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi malamai suka ce walau marratan fil umri wajibi dole ne salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alqismu thalith ismi na uku fima yastahilu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wa ma yajuzu alaihi wa ma yamtani'u wa yusihhu min al umur al bashariyah an yudafa ilayhi watan abubuwan da suke sun koru a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mustahilaini a haƙƙin sa irin kamar a ce abubuwan nan guda hudu sanannu al-kadhibu wal khiyanatu wa adamu tablighi wal baladatu wa safa kaga wadannan abubuwa duka kororu ne a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka kuma sauran abubuwan da suke mustahilai a haƙƙi har abubuwan da suke ma yajuzu din min al a'rad al bashariyya yawanci suna faruwa ne dan darasi kamar misali mantuwa galiban za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sahwu ko a jingina mantuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma a hakika ko da yake hadisin bai da isnadi amma ma'anar shi tabbatacce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inni la ansa innama ansa au unassa li asun ko kuma inni la ansa au unsa li asun yace ba ina bana mantuwa amma nakan manta ko a mantar da ni dan a sunnanta wani abu dan a sunnanta wani abu shi yasa lokacin da zuliya daine akwai darasi a wajen a wannan maganar mai girma amma da yawa mutane ba su tsayawa wajen wannan darasin suna tsallakewa zuwa wajen kawai hukuncin lokacin da zuliya daine yace wa manzo Allah ya rasulullahi اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله ده وذا الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن بنزو كون فهمتا با كل ذلك لم يكن صلاه ce za a yi raka'a hudu sai akai uku akai sallama kowa ya shiru la ilaha illallah sai zuri ya daina saboda shi wato irin waɗanda akan aje ne a makamin su za su iya dan tambayan saboda basu san basu kai irin su sayyidina Abubakar da Umar sanin girman falaran ba dan su sayyidina Abubakar da Umar idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce musu yanzu yau ba alhamis ba daren alhamis in ya ce musu yau litini ne abin ya wuce haka hadisi wani mutum ya zo yana tafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kira shi da sunan mace ya ce wance sai ya fara shafa jikinsa aka ce lafiya yace wallahi da manzon Allah ya kira ni da sunan mace sai na dauka Allah ya yi masa halitta na ne ya maida ni mace sai yana shafa jikin shi ya ji mazantakar sa tana nan tare da shi to ga hadisin ranan Arafa bayyananne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a Arafa ya tambayi sahabbai yace ayyu yawmin hadha suka turko turko suka shiru sun san juma'a ne ba hutuba ma ake yi ta juma'a ba amma me yasa suka shiru suka ce suna zaton ko manzon Allah zai rada wa ranan wani suna ne shikenan ya tabbata ba dan basu sani ba ayyu baladin hadha suka shiru wani gari ne nan suka shiru basu sani ba yanzu kuma in ana Makka ne in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nan India ne shikenan ta koma India sallallahu alaihi wa sallam ina fatan an fahimta to su wannan makamin su kenan to saboda haka da zuri dai ne yace a kasuratis salatu amna sita ya rasulullahi sai manzo Allah yace kullu zalika lam yakun ai ma kasuratis salatu amma na sita to da Allah menene kake fahimta daga wannan magana so rage sallan da aka yi ba dan sallah an takaita ta bane za a cika ta tana nan hudunta ba uku bane kuma ni ba na yi dan na manta bane ko ba shi ne ba bayyana gashi kullu zalika lam yakun ma kasuratis salatu wa ma nasitu sallah tana nan hudunta kuma ni ma ba na manta bane amma wata wani tashriqi ne kawai za a zo muku da shi shi yasa malamai suke maganan sahun nabi sallallahu alaihi wasallam ko da bambancin shi da sahun nasi da yake sahun ma makamai ne akwai ma irin na sahabbai ma irin na manyan waliyai irin na as-sahu fillahi amma wane suke as-sahu anillahi amma su suna as-sahu fillahi ala kulli halin dai abin da yawa فيما يستهل في حقه صلى الله عليه وسلم وما يجوز عليه وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية رب أن يصح يمتنع رش الله فيها لثور رسول أبلى كما يبلى الرجلان منكم الأنبياء أشدكم بلاء ثم الأمثل فالأمثل هكا لثور رسول نعم وهذا القسم أكرمك الله هو سر الكتاب ولباب ثمرته هذه الأبواب يتي وانا ساشن شيني سر الكتاب كما شيني فوكا واتن أينهم لب أنسى اللب إنك زامي منغرو kacira bawan shi cikin naji shine lubbin sa in ka sami kwai kacira bawan sa abin da ke cikin shine lubbin wama qablahu lahu kal qawaid wat tamhidat wad dalail ala ma nuriduhu fihi min an nukat wal albayinat yace abin da yake kafin wannan kaman foundation ne da introductions da dalilai wanda suke nuni zuwa ga abin da zamu kawo anan na nukat amma kuma bayyananun nukat wal hakimu ala ma ba'dahu wal munjizu min gardi hadha ta'lif wa'dahu shine kuma yake hukunci akan abin da zai zo a bayan shi kuma da shine ake cika alƙawarin abin da aka yi niyya na talifi a wannan littafin wa inda taqassi li maw'idatihi
والتفصي عن عهدته يشرق صدر العدو اللعين yace idan kuma aka kai karshe aka kai matuka aka tuke wajen cika alƙawarin watan abinda aka yi nufi na wannan din wattafasi an uddatihi kuma aka yayi wato abinda aka dauka na alƙawari akan wannan to zuciyan makiyi zai kuntata wato makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai ji ba dadi ويشرك ويشرك واتن يشرك شرك يشرك زي كنتتا أشرك يشرك زي بعدد زي يحسكي ويشرك قلب المؤمن باليقين واتن زوجي المؤمن كما زي حسكك باليقين وتملأ أنواره جوانح صدره حسكنس كما واتن نمن زان الله صلى الله عليه وسلم كونه وانا لتافن kuna wannan zuciyar da ya haskaka da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai cika sassan kirazan shi wannan mu'minin wa yaqduru al-aqilu an-nabiyya haqa qadrihi ko mai hankali zai girmama lamarin manzon Allah zai kaddara lamarin manzon Allah hakikanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai jingina masa ويتحرر الكلام فيه في بابين شي كما wannan dai ya kunshi babu guda biyu babul awwal fima yahtassu bil umur ad-diniyyati wa yatashabbathu bihi al-qawlu fil ismati wa fi 16 faslan wato abin da yake banta daga lamarin addini na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma abin da yake shabbufi da shi sallallahu alaihi wasallam na lamarin isman sa akwai fasli 16 a ciki albabu tsani anan ko dai mu ta karanta kai ba fassarawa sai mun ga abin da yake bukatun fassarawa saboda ina so mu kai karshen muqaddim fi ahwalihi ad-dunyawiyya wa ma yajuzu qu'uhu alayhi min al-a'rad al-bashariyyah wa fi tis'ati fusul wa talamur ad-dunya sallallahu alaihi wasallam akwai fasli 9 a ciki al-qism ar-rabi' fi tasarruf wujuh al-ahkam alamatan alaman tanqasahu aw sabbahu sallallahu alaihi wasallam wa yanqasimu al-kalamu fi fi babai watan yana magana akan wanda ya batanci ga janabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da babu biyu karkashin sa al-babu al-awwal fi bayan ma huwa fi haqqihi sabbun wa naqsun min ta'ridin aw nassin wa fi 10 fusul watan menene ake kira zagi ko batanci a janabi manzon Allah akwai magana dan ka fada wani ba zagi bane amma cikin janabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama zagi zai zama batanci kuma mun san dai hukuncin da wannan batanci ga janabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda ta'ridi ne wato bijirarwa ba wai dole sai an yi da sarihul kalam ba sai an yi baro baro ba albabu tsani fi hukmi shanihi wa mu'dihi wa muntakisihi a hukuncin wanda ya batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya cutarwa ga janabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya nakasta darajar manzon Allah ya raini ga janabi manzon Allah a nusakh mabdu'a yawanci za a ce wa mashaqafihi uskure ne wa muntakisihi shine daidai a kaman can au sabbahu an sa au nasabahu ina a cikin wasu nusakh din mabdu'a wa uqubatihi da uquban yin haka din wa dhikri istitabatihi da kuma watan wane ne za a iya neman ya tuba da wane ne kuma ba za a iya bashi daman tuba ba a cikin wanda suka yi irin wannan wassalati alaihi da kuma yin sallah ga shi wanda ya yi wannan abin wa wirasatihi da kuma a gaje shi shin za a gaje shi ko ba za a gaje shi ba wanda ya yi intikasu ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda la yatawarasu ahlu millatayn din nan wa fi 10 fusul akwai fasali guda 10 a ciki wa khatamnahu sai ce kuma sai muka cika duka wannan shi ko a kisan din bibabin salisin ja'alnahu takmilatan li hadhihi al-mas'ala وصلة للبابين ووصلة للبابين اللذين قبله في حكم يجي من سنيا شيء إذا ما شفوا جوانا مسألة نا انتقاص جناب مزان الله صلى الله عليه وسلم تقوما وتوصلة جا بابين من رسول كباتشي في حكم من سب الله تعالى تكلم كون شمان دي باشن شيء جناب الله سبحانه وتعالى ورسله هود من زن الله ملائكته هود من ز ملائكه وكتبه هود اللي تفنسه وآل النبي صلى الله عليه وسلم دي يعلن كده من الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ده صحب بنسا واختصر الكلام فيه في 5 فصول هو ان a cikin nan yana da hukuncin sa ba duka ne hukuncin su ridda ko fita musulunci ba ina fatan mun gane sabanin batanci ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqtasira al-kalam fihi ko wanne a cikin sahabbai akwai wanda in ka zage shi fasikanci akwai wanda aka zage shi zai iya zama kafirci idan ya zama abinda aka zage shi da shi abinda Allah ya kore sai mutun yazo ya tabbatar da wannan abin to kaga mutun zai fita musulunci saboda jinginawan sahabi abinda Allah ya kore masa واختصر الكلام فيه في خمسة فصول واتن كوريوا بالنص با كوريوا بالظاهر وانا دي دكا ابو انا ده هنكلي زام فرانسيس ده كيو في خمسة فصول واتن سن يا ان تكايتا سو ا cikin first media وبتمامها ينتجز الكتاب yace idan aka cika su kuma to shikenan littafi ya kawo karshe kenan abinda aka alkawari a cikin an tabbatar wata tumul aqsam wal abwab ويلوح في غرة الإيمان لمعة منيرة واتو زي زما كاتي كمان كاتي لتافي زي زما ينا والكيا أغوشن إيمان تمام واتا لمعة من حسكي وفي تاج التراجم دورة خطيرة هكا كما أتشكين أتاج مثلا تاج بائر أولاً sarauta din nan da ake sawa na kai to yana saman taj na littafin da aka yi na tarajim na biographies durratun khariba wato khatira wato wani lu'lu mai haske ne daraja mai girman matsayi shine khatiratun wato zatu khatirin mai girman matsayi ba khatira mai hadari na abinda ba a so ba تضيه كل لبس وتوضيه كل تخمين وحدف تنا كورت ودكا لبس دكا بكتش وتوضيه كل تخمين وحدف كما تنا بيّن دكا أبين دي اكي اكي دا جسني اجيكي كوكو اكي كتنتي كتنتي وتشفي صدور قوم المؤمنين كما تنا وركد زكاة متانا نسكي مؤمنين وتصدق بالحق كما تنا سايد جسكيا وتعريض عن الجاهلين كما تنا جويا و gabarin jahilai wa billahi ta'ala la ilaha siwahu astaeed kuma ba wanda nake neman taimako ba Allah ba wanda babu abin bautawa da gaskiya banda shi ayi hakuri dai mun yi da gaggawa saboda yanayin lokaci kuma muna so insha Allah sati mai zuwa idan Allah ya raya mu shiga cikin ainihin littafin wannan dai shine karshen muqaddiman ash-shifa na al-imam al-qadi iyaz Allah ya yarda sati mai zuwa za mu shiga cikin littafin sosai kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya amfane mu dan akwai tambaya daya biyu a lokaci yayi za mu hakura jira a kira sallah kila insha Allah na'am alaikum salam na'am shi ma ba hannunka bane ke dade shi ma hannu ne ai ko illa dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yuhibbu tayammuna وتيامنا في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا الله هنا سنداما تاواج كل ما ننسى قبالها أم فهمت أما هنا يدك نكني أنا نعم إن شاء الله gobe ran asabar ko lahadi za a karin bayani a wajen karatu na'am haqiqanin matsayin sa sallallahu alaihi wasallam na'am yana ganin shi dai haka yake fadi cewa idan mai hankali ya bi wannan littafin to zai kaddara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙanin kaddara wanda ya dace da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ba na tattauna irin waɗannan abubuwan ana tattauna irin waɗannan abubuwa duk abin da magana cikin shi ƙarin fitina ne kawai jawo rudani ne cikin al'umma ba wani amfani tattauna shi in ma kana so kila sai ka sami malami daga kai sai shi kila sai ba zai zama wani fituna ba kenan haka sallu ala nabi al-karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين